الشيخ الإمام محمد عبد القادر أبو ويسا ديرك تكن الإمامي المركز السلفي تأسيس الشيخ العلامة محمد أول ألباني زاجي الله بارك فيه كنز أسيم بن زرزو شيل جوات المنا لتعليق wanda ka iya daukan sa ita ma wata lakta ce mai zaman kanta saboda irin ilimi da fa'idodi da malamin ya gabatar a cikin wannan wato tattaunawa ta sa muna roƙon Allah madaukake saka musu da kai Allah madaukake ba mu ikon aiki da abin da malaman nan suka gaya mana ko shakka babu malam ya zuba zaburar da mu akan harkar ilimi na shari'a kuma ya nuna mana cewa lalle ilimin shari'an nan abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ka bauta wa Allah madaukakin sarki ba tare da shi ba kuma har yanzu malam ya kara fadada wata magana da na faɗa wanda take nuna cewa shi fardu ainin nan na ilimi ya danganta daga mutum zuwa mutum yanzu malam a cikin karatunsa ya kawo mana wato ahkamu sayyid da suka shafi a karnuka na farauta wanda kaga waɗannan hukunce hukunce ne waɗanda suke masu yawan gaske wanda ya kamata a ce duk wanda yake da farauta yake farauta shi kuma wajibi ne zai nema amma masu farautar mu suna da wannan ilimin suna da shi kagan majalis ya kuma babu shi akwai matsala ba kawai in ya ga in gada ta zo kawai duk abin da ya zo bakin sa kawai ya faɗa shi kenan sai ya kaftara mata ya ce ai naman farauta ne shi ko taya shi ake kawai wani ma ashar zai buga kawai sai kai sanda in ya make da tafa da shi a ce naman farauta ne karajiya ne ko wani wai an kawo masa gafiya zai yanka ya ce wai gafiya wai ke da duniya ƙillin ƙin wai karatun yankan gafiya ke da ita gafiya ba a mata bismillah ta wajen da karanci a ce Allah ya tsoro ka jama'a duk mutumin da yake so ya bauta wa Allah kuma Allah ya karba to tsakani da Allah ba zai yi sai da yi ba yadda za a yi ka bauta wa Allah kuma kana so Allah ya karba kuma da jahilci ka san wasu malaman yadda suka tsananta akan maganar ilimin shari'a saboda su nuna wa mutane muhimmancin ilimin shari'a nan karanta al-muqaddimatu al-ilmiyya Abu al-Hasan al-Jazili abin da yake faɗa yace mutum ne yazo yayi sallah daidai duk abin da ake bukata na sallah yayi amma sai aka tambaye shi dangane da sallah la ya alif fardahu wala sunnatahu wala mandubahu bai san farilla ba bai san sunna ba bai san komai ba amma kuma sallah daidai yayi ba amma matsalar shi ba kawai da aka tambaye shi aka yace haka yaga ana yi a gidansu yace to sallah ba za ta ba haka yace ta kaga wannan da hadisi ne ai da an samu matsala ko to kaga wannan yana nuna mana abinda su mun gabata suke nuna na muhimmancin mutum ya samu ilimi jama'a ilimi ba abun wasa bane saboda haka duk wanda yake son sa kuma sai ya bada lokaci mai yawa yanzu waɗannan manyan malamai shekarun da suka yi suna wannan harkar ne har yawan su dama za su iya karantar da mu abin da suka karantar da mu in kana so ka samu ilimin addinin nan dole sai ka bashi muhimmanci dazu associate professor yake gaya mana irin yadda mu muke bada wato ake bada wannan yankin namu ake bada ƙarfi da dukkan energy akan maganar ilimin boko kuma Allah za a tambaye ka tsakanin ka da Allah wai da ilimin addinin da ilimin boko nan wanda zai maka amfani dan Allah mai mutum da yake musulmi zai shi ilimin addini ko amma kuma kaga aikace ba haka bace
sau nawa kai jadare abinda muke so jadare a tambaya ku kwana kana karatu sau nawa ka kwana kana karatu akan waye ko ne ko ko jam ko jarabawan da zaka yi na diploma ko NCE ko digiri dinka to sau nawa ka taba yin awa uku kana karatu addini da dare sau nawa ka taba yi daga wannan in ka auna zaka gane cewa gaskiya ka mu bibi ta wancan karatu akan wannan wannan baka bashi muhimmanci ba zaka zo ka saurari karatu ne yana zama amma hankalinsa baya kan karatu kuma wannan ilimin da yanzu muka samu muke bautawa Allah madaukaki da shi wallahi da irin wannan rukun sakainar kashin magabatan mu suka yi da ba mu zabe zo mana ba da ba mu samu ba da duk sai da koma kala kato bigi ba giro duhu jahilci na dukan jahilci ka san ni a duniyar nan wallahi ni dai ban taba ganin jahilci irin na kala kato ban taba gani ba in aka tambaye ka jahilci original jahilci to shine an galaka to dazu nake ganin wani da aka hira da shi shi a cikin yan galaka kan ma dan galaka ta shi special ne wallahi shi a cikin yan tatina ma dan tatina ne to saboda wai shine asalin wai su asalin almajiran mai tatina ne wancan sai na ji ana tattaunawa da shi wato kai har na kasa ma yanda zan saurara da shi ana magana qur'ani larabci ne yace wa yace ma qur'ani larabci ne yace ai qur'ani ba larabci bane ba wanda yace qur'ani larabci ne yace Allah ta'ala haka yake fada Allahu kai Allahu ta'ala haka yake fada Allahu ta'ala bai ce wa qur'anin sa ba larabci ba bai ce larabci ba aka ce qur'anin arabiyyan ba yace ai wannan wato bayani ake nufi shine arabiyyan ma'ana bayyanan ne shine ma'anar sa aka ce to ina ka samu fassarar wannan abin da Hausa da kake yace akwai wani yare Hausa ne ce ba yare Hausa ce eh Qur'ani Allah bai ce akwai wani yare Hausa ba dan haka ba wani yare Hausa duk shi ya jawo wata aya aka ce yanzu aya ɗaya ka karanta kana ta bayani kuma ka ce ba wani dalili sai Qur'ani amma kana ta bayani ka jawo aya ɗaya yace aya ni aya ɗaya na ja yace aya ɗaya ka damu sai ja ni ba aya ɗaya ba yace to aya ne ka ja yace duk ayoyin da na ja da yawa ne sai malamin yace to sake karantawa ya sake karantawa yace to biyu sai yace ina ba biyu bane yace ai matsalar ku bayi yace kai ba babu bane sai hadda ni yace amma ku mun ce bayi muna nufin ku bayi masu kirkira wa Allah shi a wurin da ake sa ayan nan da kake gani ba shine aya ba dan Allah bai ce wannan wurin shine aya ba yace to yanzu na ce qul huwallahu ahad yanzu ba aya ɗaya na karanta ba sai ce yace ai ka gani yace Allah ne yace maka aya ne wai Allah ne yace maka qul huwallahu ahad aya ɗaya ne yace abinda ake nufi da aya shine duk wani umurni na Allah aya ne dan haka ne yace qul nan ba aya ne wai qul shi ba aya ne yace dan haka abinda kuke faɗa kuna cewa wai ayin qur'ani 6000 da waye to na duk ƙaryar ku ne kuke yi to in ba ka da ilimi wannan haukar fa da jahilcin na kalaka tan wallahi za ka iya shiga wallahi rashin ilimi ne ke sa mutum shiga mu yi ilimi mu ba wa ƴaƴan mu ilimi mu dage akan ilimin nan dan yadda kake duk inda kake ganin kana kokari inda aka ilimin addini ne to baka yi yadda ya kamata kai ba saboda magabatan mu kullun suna ganin cewa su ma duk irin juhudin da suka yi akan ilimi suna ganin ba su yi abin da ya kamata su yi ba Ibnul Jauzi ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci da aka yi wannan yana daga cikin wanda ake kira shi a cikin marubutan malamai da yawa masu yawan rubutu in an kirga littattafan da ya rubuta a rayuwarsa gaba ɗaya aka ba wa kowace rana shafi biyar ba za su kare ba littattafansa a ce tun daga aikuwarsa kullum yana rubuta shafi biyar shafi biyar shafi biyar sai shekaru nasa sun kare littattafan ba su kare ba amma da wannan aikin da yace ai ya samu matsala ne ma saboda mutanen garin su mutane ne masu ɓata lokaci mutane da ziyara yace shekin ziyarce suna cin masa lokaci bai samu yayi abin da ya kamata yi ba yace saboda yawan ziyarce-ziyarcen mutane na yace dole na kirkiri wasu ayyuka wanda nake yin su saboda in ƴan ziyara sun zo kada in zauna zaman banza yace yanka takaddu da feki alƙalami wannan barin su nake sai ƴan ziyara sun zo muna hira ina feki alƙalami ina tarawa ina feki alƙalami ina tarawa muna hira wannan ba sai nayi mai da hankali zan yi shi ba yanka takarda yace ba sai nayi ba ƴan sun tafi sai ci gaba da rubutu sai ci gaba da rubutu to amma yana ganin cewa bai samu lokacin da zai ba aikin da yake yana ganin bai samu to kaga yadda magabatan mu suka yi kenan wannan ilimin har ya zo mana idan har muna so kenan mu sami ilimin nan wallahi dole sai mun bashi lokaci sai mun ba da lokacin mu ma fiye da lokacin da muke baro akan rayuwar mu ta duniya dan mu samu abin da zamu ci gaba da kiyama ina roƙon Allah madaukake sarki saka wadannan malamai da alkhairi duk da cewa mun ja lokaci malam amma akwai malam Jafar da yake shi ma kamar bako ne a wannan masallacin za mu dan bashi ya mana tadliqu at-ta'liq insha Allah ya mana tadliqu at-ta'liq daga nan kuma sai mai masaukin baki ya jawabi mai masaukin baki insha Allah akarbakallahu a Sheikh Jafar sarkin noman gulbin فلتتفضل مشهور ومعجل ان شاء الله.
شكرا لي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم من اقول مع الله سبحانه وتعالى من قواد قومي da ya tara mu wannan masallaci na ƴan buhu da ke wannan karamar hukuma ta mu ta giyaɗe a daidai waɗannan kwanaki na kwanakin sallah wanda ƴan uwa na gida suka kawo mana da yara wanda kusan kowane lokaci mukan dace da wannan ziyara ta su kuma mukan yi amfani da wannan dama don su tunatar da mu ilimi da aiki da ilimi ko kuma wasu fa'idodi waɗanda in ba mun same su ba ba za mu samu irin waɗannan fa'idodi ba don haka ƴan uwa muna muku godiya ubangiji Allah saka muku da alkhairi yadda ubangiji Allah ya kawo ku nan ziyara lafiya ubangiji Allah ya mayar da ku gida lafiya duk da cewa Dr. Usman ya ce ɗan yi ɗan taglibu ta'liq wanda ina ganin da ko ban ce komai ba abinda waɗannan bayan Allah suka yi ya wadatar da mu mu tashi mu je mu yi aiki mu tsaya don ilimi wallahi da na samu wannan dama da dan wani abu na fada akan noma dan ƴan kwanakin baya abinda aka ce mu ma mu fada akan noma to amma dai masallaci ne bari yi magana akan abinda ya shafi noma ba an yi magana akan abinda ya shafi ilimi wanda a gaskiya a rayuwa babu rayuwa mai daɗi kamar rayuwa cikin ilimi suna cewa aljanna iri biyu ce akwai ta duniya akwai kuma ta lahira aljannar duniya ita ce rayuwa ƙarƙashin ilimi da aiki da shi ta lahira kuma shine shiga gidan aljanna duk mutumin da a duniya yake rayuwa cikin ilimi kuma ubangiji Allah masa arzikin aiki da ilimi don ba samun ilimi ba samun arzikin aiki da shi to lallai duk mutumin da ubangiji Allah ya masa wannan wato gata ta samun ilimi kuma Allah ya masa arzikin aiki da ilimi to ya samu wannan aljanna ta duniya kuma ta lahira tana masa maraba muna roƙon ubangiji Allah ba mu dacewa ilimi tsadarsa wato abu ne wanda ba sai mun yi ta dogon maganganu ba a kayansa yadda waɗannan ƴan uwa suka yi magana Allah saka musu da alkhairi amma lallai in mun dubi abinda lallai dokta ya faɗa akwai gazawa ƙwarai da gaske a gurin mu abinda ya shafi harka ta ilimi muna da wani karatu da muke yinsa a nan a giyaɗe wanda shi ma in ba don nisa da ɗawainiya ba mun sako shi a cikin kamar yadda shi Dr. Usman ya sa shi a ciki to amma saboda nisa da ɗawainiya kuma kaman mu da dalibai da ake wannan karatu abun zai mana nauyi a ce kowane wata mu kira doctor cikin wannan karatu da muke anan na wata. Abinda zai gwada maka cewa lallai ilimi ba mu bashi haƙƙin da ya kamata, ka zo yanzu makaranta gunda muke wannan karatu a masallaci a wata sau biyu ka ga yadda wannan makaranta ta dawo. Wannan zai gwada maka cewa lallai muna da sakaci ƙwarai da gaske da wasa da harkar ilimi. Kuma Abdullahi dan Abbas yake cewa inda akwai wani abin da yake ilimi tsada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, da ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya roki wannan abu. Amma da ya zama ba abin da yake ilimi tsada, sai zama Ubangiji Allah ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai roki Allah wani abu ta roke shi ilimi. Da fadin subhanahu wa ta'ala, wala ta'ajjal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Annabi sallallahu alaihi wasallam sun da malaika Jibril ke maimaita masa, yake gaya masa qur'ani wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala, saboda kar abun ya bace masa, sai yana fada shi ma yana fada, yana fada shi ma yana fada. Sai Ubangiji Allah ya aika malaika Jibril da cewa ka gaya masa kai da dinga gaugawan fada da yawan maimaitawa ya saurara. Kuma wannan yana daga cikin ka'ida ta ilimi da suke cewa awwalul ilmi husnul istima', farkon fahimtar ilimi shine kai kyakkyawan sauraro, sanda ake sakin sakon ilimi to ya zama hankalinka yana wurin. To wannan shine farkon abin da zai sa ka samu ilimi. Don haka Ubangiji Allah ya ce wa malaika Jibril ka gaya masa kada ya gaugawa, abinda zai dinga fada ya dinga cewa Ubangiji Allah ka kara min ilimi. Yake cewa to kenan, wannan yana gwada cewa babu abin da yake ilimi tsada. Don da akwai abin da yake tsada, da Ubangiji Allah zai gaya masa cewa ka roki wannan abu. Kusan doctor ya ce yana dan maimaita min cewa minti biyar ya bani. Suna fadi a tarjaman Ibn Hazm al-Andalusi, wanda an sani lallai babban malami ne a musulunci, mun bar masa kayansa na menene na da ake kauda ɗaliban ilimi a bar masa, amma lallai yana daga cikin manyan malamai da suka yi rubutu a ilimi lallai. Kuma lallai ana duniyar ilimi tana amfanuwa da rubutunsa ƙwarai da gaske. To suna faɗi a tarjamarsa bai tashi neman ilimi ba sai da ya zama matashi saurayi. Kuma abin da ya sa shi neman ilimin wani takaici ne da baƙin ciki, aka masa wata wauta ko kuma aka masa ilimi wannan ya motsar da shi cewa ya tashi ilimi. Sai ya ta yin abin da doctor ke gaya mana, wato ya ta yin jadare wurin ilimi, ya shigo masallaci bayan mangariba. Bayan sallar la'asar ya shigo masallaci, za a yi sallar jana'iza, an gayyaci jana'iza a masallaci. Sai ya shigo masallaci bayan sallar la'asar, kafin a kawo jana'iza a yi sallar. Yana shigowa sai ya kama nafila, sai kama nafila wani sai masa haka, zauna ba a sallah yanzu bayan sallar la'asar. Sai ya zauna. To haka kuma wata rana sai abin ya sake faruwa, za a yi sallar jana'iza bayan mangariba a masallaci. Sai ya shigo, da ya shigo sai ya zauna, saboda wata rana haka din ta faru, ya shigo zai yi sallah sai wani ya ce masa ya zauna. To ya ji kunyar kada yanzu ma ya fara sallah wani ya ce masa ya zauna, saboda akwai abin kunya a ce kana musulmi wani lokaci ƙananan abubuwa baka san su ba, ko a zo a cikin jama'a ana maka irin wannan. Yana shigowa kawai sai ya zauna a masallaci yadda mutane suke zazzaune, yana zama sai wani ya taba shi ya ce masa tashi kai sallah. Wannan abin sai ya daga masa hankali ƙwarai da gaske. Me ya tunaninsa? To fa lallai ya kamata ya tashi ya tsaya ya gano me yasa aka ce kada a yi nafila bayan sallar la'asar, me yasa kuma aka ce a yi nafila bayan sallar magariba. Ya kamata ya tashi ya tsaya, ya tashi ya tsaya ya yi ilimi, wanda ya rubuta littafinsa da ake ce masa al-muhalla, wanda daga cikin manyan masadir na littafin addini da ake binciken ilimi a cikinsu, Allah ji kansa ya gafarta masa. Don haka ‘yan uwa, irin waɗannan abubuwa suna da yawa da malamai suka bayyana, waɗanda sun kai su motsar da mutum ya tashi ya yi ilimi. Idan muka dubi fadin Allah subhanahu wa ta'ala na cewa kade ba za su yi daidai ba da mai ilimi da marar ilimi, Allah ya ta misalin duhu da haske, wannan zaman da muke da gurin da ake cikin duhu duk ba za su misaltu ba, ba za su yi daidai ba. To don haka gaskiya, kamar yadda Najmalin ya yi wani misali cewa babu jami'a har yanzu ana cikin garin giya, amma kuma masu digiri a cikin garin giya ne ko kuma da kasar giya ne local government, wala Allah ya unza a ce a kirga su, za su kirgu? Yanzu za su kirgu, amma ko za a sha wahala? Don wala Allah a gida ɗaya yanzu za ka zo ka tsaya a kofar gida ɗaya ka ce a gaya maka masu digiri a gidan nan mutum nawa ne, sai aka kirga maka su, wani ma ya digiri, wani ma ya digiri, wani ma ya digiri, za ma mahaddasa Qur'ani fa a gidan su su nawa ne, ko masu karatun Qur'ani su su nawa ne. Yadda muka jinna haka ne, gaskiya ne, Allah ya saka malam ya ware abun saboda kar waje ji tashin hankali cewa aljanna lallai ta malamai ne, lallai gidan lahira na malamai ne, duk wanda bai yi aiki ba lallai gobe kiyama ba yi da sakamakon samun gidan aljanna sai wanda ya yi aiki, kuma aikin mun sani kaida ce da sharadi, ubangiji Allah subhanahu wataala bai karban aikin bawa komin kyansa wurin aiwatar da aiki komin alamu da suka gwada cewa akwai jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, sai in cikin aikinsa akwai abubuwa guda biyu. Na farko ya zama akwai ikhlas, na biyu ya zama wannan aikin da yake akwai mutaba, wato annabi ya yi shi ko sahabbansa sun yi shi ko kuma khairul qurun sun yi shi. To duk aikin da yake babu waɗannan abubuwa guda biyu a cikinsa, ubangiji Allah bai karɓansa. To ko da yaya aikinka zai zama ya kubuta daga waɗannan abubuwa guda biyu, wato ya samu waɗannan kuma abubuwa guda biyu, a ce aikinka ya samu ikhlasi, sannan kuma aikin mutaba'a kake bi kake yi, annabi ya yi shi ko sahabbansa sun yi shi, kai rukurun sun yi shi, don haka annabi ya faɗa. To babu yadda za a yi ka iya aiki akan wannan manhaji sai da ilimi, in babu ilimi ba za ka iya ba. Don haka kamar yadda malam ya faɗa Abu Waisat, ilimin fa shine ka sani sanda kaji duk wannan abubuwan da muka faɗe su a nan da waɗannan manyan malamai suka faɗa a nan wurin, wato sun isar mutum ilimi in bai aiki ba da gaiwa hujja a kayansa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa iliminmu ya zama hujja, wato a gare mu yadda zai zama mana wato jagora zuwa gidan yaddarsa aljanna. Ubangiji Allah mana gafarin kuskure, abinda muka faɗa daidai ba mu ladansa, ya sa mu cikin manyan bayansa da don sama nagarta mu shiga gidan aljanna. Bayan Allah, ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi, Allah mai ta mana irin wannan ziyara kamar yadda kusan ina jin a wannan shekara haka aka gudanar da wannan al'amari, mu ga mutanen gulu muna ganin kamar lalle ya da takar ai mana kusan mu kowane lokaci muna fa'idantuwa da wannan abu. To amma lalle inda aka fi yawa, lalle al'amari da alkhairi zai fi yawa. Don haka mun tafi akan wannan cewa duk shekara idan wannan ziyara ta faru, to dokta in suka zo da shi imam, to lalle su mana wannan muhadara ko dai a nan cikin wannan masallaci ne yambu ko kuma masallacin sama. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bada kowa gida lafiya. Mun bari insha Allah, ai a nan insha Allah. To subhanakallahu wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta tawakkaltu ala sharika lak wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Abu Muslim shi ma muhadara ya mana, mun gaskiya faɗi abubuwa masu amfani sosai. Ina roƙon Allah madaukake ya saka masa da alkhairi, da lokaci gaskiya da mun bar shi ya ci gaba da zuba mana gwalagwalan kalmomin da yake mana wanda suke masu amfani. Allah madaukake ya saka da alkhairi. Kafin in miƙa abin magana wa shi mai masaukin baki ya yi jawabi na godiya, ina addu'a wa iyayenmu da na kalla da na gano su waɗanda suka halarci wannan karatu. Ganin iyayenmu a irin wannan majalisi gaskiya yana karfafa mana gwiwa sosai. Kaga dattawa suna zuwa wurin da galibi samari ne suke zuwa, wannan abin gaskiya yana daga cikin abin da yake abin karfafa gwiwa ne. muna musu addu'a Allah madaukake saka musu da alkhairi. Naga baban mu tsohon education secretary na jihar local government, baban mu Alhaji Ali Gulbo wanda aka fi sani da Alhaji Ali Bature, sannan na hangi tsohon malamin mu na primary baban mu Malam Shehu Dan Marko, na kalli Alhaji Mustafa, na gano baban mu Alhaji Yusuf Tela Yusuf, na gano su da yawa da dattawa wanda ina musu addu'a Allah ya kara musu albarka, ubangiji insha Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana mai albarka. Na gano wani malami na ma na teaching practice, Malam Ibrahim Kafin Hardo, da dai sauran yayu da na hango duka, muna musu addu'a Allah madaukake ya saka musu da alkhairi akan wannan karfafa gwiwa da suke yi. Haka da makallah sai ka zo kai mana jawabin godiya. Amma kafin in rufe magana ta, sai da na tsaya ta bayan professor, sai naga ashe ni furfura ta a gemu ne shi kuma akai, ashe da ɗaya ne abin.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. أني فاتو أبن ديسا نتو نتي وني أبو أكرشي شيني كوي نغرب ودا نانونا ما نتي وكوي لتعيها أذن وعيا وانا وعزيدا معلما ننسو كزوسو كيمانا mu dauke shi mu sashi a cikin aiki. Wajibi ne kowa daga cikin mu da muka halarci waɗannan gurare kai tambaya wa kanka, shin kana da malami wanda ka saka littafi kake karatu a gurin sa? Shin kana halartan darussa da ake yi na karatu a gurare daban-daban domin ka ƙara ilimi na addini? Idan baka halatta to ya kamata kake halatta. Idan baka zuwa ka dauki darasi a gaban malami ka bude littafi ka karanta, to ya kamata ka je ka bude ka karanta ka yi karatu. Waɗannan maluma sun yi abin da ya kamata, domin sun gaya mana dukkan abin da ya kamata mu yi, musamman da kan shi ainihin wato Sheikh Muhammad Kabir na farko wanda ya fara yi mana darasi. Allah ya masa kyakkyawar sakayya, Allah ya biya shi da gidan aljanna, Allah ya dora masa a mizanin kyawawa. Sannan malamin da ya taliki Abu Abdurrahman ya zo ya taliki shi ma, Allah ya masa kyakkyawar sakayya, Allah ya biya shi da gidan aljanna. Sheikh Usman Ibrahim ya zo ya taliki, ni na ɗauka talikin nasa shi ne tagliqut ta'liq, to sai ya ce ashe shi ta'liqut ta'liq ne. Sai daga baya kuma Sheikh Jafar ya zo yi mana tagliqut ta'liq. Muna fata waɗannan maluma Allah ya musu albarka, Allah ya ɗora musu a mizanin kyawawa. Yadda suka zo nan Allah ya mai da su gida lafiya. Duk waɗanda suka halarci wannan majalisi Allah ya musu kyakkyawar sakayya, Allah kuma ya ɗora mana a mizanin kyawawa. Allah ya sa mu gan shi a cikin lissafin ayyukanmu ranar tashin kiyama. Ba za mu manta ba, muna addu'a ga wanda ya sa mana fankan nan da muke sha a cikin masallaci, Honorable Sani Ibrahim Tanko, wannan bawa Allah, Allah ya masa albarka, Allah ya masa kyakkyawar sakayya. Da mai girma gwamnan jihar Bauchi, Bauran Bauchi, wanda shi ya fara tallafawa don gyaran wannan masallaci, shi ma Allah ya masa kyakkyawar sakayya. Zan tsaya a nan da fata wannan karatu da aka yi mana, Allah ya sa ya zama sababin zirarmu a duniya da lahira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.